Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon daga kausar lafazi ta musanta ikirarin da Iran ta ji a sabar cewa kata farin jirgin yakin Amurka na ruwa wanda yake dauki da jiragen sama na yaki sun bude wuta na gargadi kan wani jirgin kasar ta hanyoyi da suka saba ka'ida. Kamfanin dillancin labarai na Iran da ake kira IRNA a takaice ya ambaci wata sanarwa daga rundunar juyin juya halin kasar da ke cewa lamarin ya auku ne ranar Juma'a. Kuma kakakin rundunar mayakan ruwa na Amurka Lieutenant Ian M. McNulty ya faɗa jiya sabar cewa ya wato jirgin yakin Amurka mai saukar ungulu yayin da yake sintiri a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa a yankin Gulf ya hangi jiragen yakin Iran da suka doshi jirgin na Amurka. Duk kokari na magana da su ya faskara sai da jirgin ya harba wuta da ake kira flare hannan jiragen suka dakata. Cibiyar kula da aikace-aikacen mayakan ruwa na Amurka ta ce matakan da mayakan ruwan na Amurka suka dauka yana kan doka. Prime Minister Australia ya ce yan sandan kasar sun wargaza wata makarkashiyar da yan ta'adda suka shirya da nufin tarwatsa jirgin saman fasinja. Masu bincike sun ce suna da bayanan cewa shirin ruguza jirgin ya kunshi amfani da nakiyoyi. An kama mutane hudu bayan wani samame da kai a fadin birnin Sydney a sabar. Da yan sanda dauke da manyan makamai da kuma jami'ai daga hukumar leƙin asirin kasar suka kaddamar. Wata mace wacce ta ce mijinta da ɗanta suna daga cikin waɗanda aka kama ta ƙaryata cewa suna da wata dangantaka da masu tsauraran ra'ayi. Manyan jami'an yan sanda suka ce samame da suka kai yana da nasaba da zargin wata makarkashiyar masu ikirarin Islama ko da shike babu cikakken bayani kan lokaci da wurin kai harin da aka bayar. Rahotanni suka ce yan sanda ba su shirya kai samamen ba. Amma suka dauki matakin bayan da aka kai musu tsaye gumi. Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya ce hukumomi sun wargaza wata makarkashiya mai hadari. An dauki karin matakan tsaro a tashar da jirgin sama da ke sinni kuma an fara da shirin zuwa duk fadin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara sukar kasar China saboda ta gaza tsaye da shirin makamai masu linzami da na nuclear da Korea ta Arewa take sarrafawa. Hakan ya biyo bayan da Korea ta Arewan ta gwajin makami mai linzami da ya dira a yammacin kasar Japan ranar Juma'a. Shugaban Amurka ya haza laifin haka kan China a magana da ya mara canji a sabar yana mai cewa Sin wato kasar ta China cikin sauki za ta iya warware wannan matsala. Kalaman na shugaban Amurka sun yi tifaki da na sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson wadda ya fada sanarwa a cikin wadda ya fidda sanarwa da a ciki ya zargi China da Russia saboda yadda Korea take ta Arewa take ci gaba da yi wa kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya karan tsaye. China ta yitar da gujin makamin da Korea ta Arewa ta yi yayin da Japan da Korea ta Kudu da Amurka suka yi alwashin za su yi aiki tare wajen gabatar da wani kuduri na Majalisar Dinkin Duniya da zimmar taka shirin makamai na Korea ta Arewan birki. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Pakistan jam'iyyar da take mulkin kasar PMLN a takaice ta zabi sabon shugaba na wucin gadi wadda matakin da ya janyo suka daga jan hamayya kwana daya bayan da kotun kolin kasar ta kori Prime Minister Nawaz Sharif saboda ƙarya da shirga game da kadarori da ya mallaka. Sharif dan shekaru 67 da haihuwa ya jagoranci taron gaggawa na jam'iyyar birnin Islamabad inda shugabanni suka zabi ministan mai na kasar Shahid Khan Abbasi ya gaji Prime Minister na tsawon kwanakin 45. Duk da nadin nasa Mr Abbasi ba zai kama aiki ba sai bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuriyar amincewa da nadin sa. Shugaban kasar Mamnun Hussein ya buƙaci majalisa ta yi taro ko zama na musamman ranar Talata a majalisar wakilai inda jam'iyyar Nawaz Sharif take da rinjaye. Jiya sabar hukumomi a Turkiya suka saki yan jarida bakwai bayan tsare su na wata tara, duk da haka sun bayyana bakin cikin cewa hudu daga cikin takwarorin su ana ci gaba da tsare da su kan zargin sun taimaka kungiyoyin ta'adda. Wakilan jaridar yan hamayya da ake kira Cumhuriyet an sako su daga wani gidan yari da ake kira Silivri da ke bayan garin birnin Istanbul. Har yanzu suna fuskantar shari'a, za a yi zama na gaba ranar 11 ga watan Satumba. Idan aka same su da laifi za su fuskanci ɗauri da zai kai shekaru 43 a gidan fursuna. Ana tuhumar yan jaridar ne da amfani da kafar da suke yi wa aiki wajen goyon bayan ƙungiyoyi uku.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashin Hausa Maryamatu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hawwa Abubakar kan muhimmancin ilimin zamani baki daya, musamman ma na ɗiya mata a ƙasar Hausa, inda a yankin ƙasar Hausa al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. Amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka ‘ya’yansu mata makaranta. Malama Hawwa ta fuskanci illar rashin saka ‘ya’ya mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryamatu Muhammad.
Abinda zan cewa gaskiya, idan an ka diba ta fannin ilimi na ‘ya’ya mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙwarai ƙauyuka. Nan dai cikin birane da sauki kwarai-kwarai, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kante primary school ɗinsu, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne, ba su da yawa. Kuma na kante gidan hakimi mu zauna a yi mitin, a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata. Alal misali, na tai wani gari aiki wata asibiti, ni isko ga mata ciki asibiti sun te au, malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira. Ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suke zo na wurin nan ba ai musu kuyi, suka ce malama abba ta taho ba. Ni ce daga ina jika, suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji? Sun ka ce ɗiyan mu na can gona, wasu na can suna da hakin gwabe, wasu na can suna mi. Ni ce to mi yasa kun ka samu wagga matsala? Kun gani inda yanzu cikin garin gana ku ɗiyan ku ba ku bar su daji da yowa haki, yowa hakin gwabe da mi ba. Da walakancin gada annan kun mata sun taru suna jiran malama, sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta di mata masu cikakka. Nace da ba ku samu ga matsala ba, an ka zauna da ni da su. Nace to yanzu ku mi ashar da kun ka yake makan ku don ku ita wanka kangi, sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar ku, dan ta ba malama ku guda mace, maza na guda uku. Da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara, uwa ita ta san tarbiyya, kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara. Sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala, sun ga bambancin rashin sadiya mata. mata boko ne fada musu kace lalle sun gano sun gano don haka ɗan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun yi ta wanga kangin walakanci sannan sun kace duk malamin da anka kawo musu bai sun zama gagari saboda mi nace ai ku kun ka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku ɗan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun kace tabbas haka nan haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata wa'anda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba aka da muna diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma in an samu mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar uwar ta ba mu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin gada da aka samu nan makarantar ne duk zai mana sauki
banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka yan mata har da ma mazan makaranta a kasar Hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilimin zamani watakil ganin haka ne yasa limamin masallacin unguwar Abakwa Abubakar Imam a jihar Kaduna yayi kira ga musulmi su nemi ilimin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da yayin da wakilin sashin Hausa Iliya Kure
karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummar ka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kadai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar Hausa amma da turanci an fassara alqur'ani an fassara hadisai an fassara wa'ansu littattafai na fuqaha'u wanda zaka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya wa kazalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijin sa yi al'amuran sa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka faffassara littattafai kaman su qawaidi ahalari ishmawi iziya da sauran littattafai 40 hadis yanda dai zaka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da yan uwa da abokani da sauran kasuwancin ka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to zaka fahimtar addinin ka kuma zaka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai bukatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riki ka amfanar da taka al'umman da addinin ka da al'ummar ka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za aka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshen ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi'a akwai ghayra nafi'a ilimi mai amfani na addini shine wanda mutun yayi ilimin yaji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar wadda wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi ma din kazalika idan kai shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addinin ka ka amfanar da kasar ka ka amfanar da al'ummaka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko, baka iya zama dan majalisa, baka da ilimin boko, baka iya zama chairman, baka da ilimin boko, baka iya zama shugaban kasa, baka da ilimin boko. To in baka da ilimin nan na boko, ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka? Bai yiwa. Shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal, wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi, mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummarmu da ƙasarmu da jama'anmu gaba. Maganar cewa karkata ga duniya, akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba, ba su yi ilimin ba na addini, to sun karkata sun koma zuwa ga duniya. Sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzu da muke, amma ilimin nan na addini ne, na alkur'ani ne, na larabci ne, amma duniya suke nema da shi. Saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne, ya danganta daga shi dan adam din, irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa. In na duniya ne kawai, ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi, to zai karkata ne a duniyan kawai. Amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa, babu shakka don ya yi ilimin boko, ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi, ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba. Musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini, ko yana sayar littattafan da suke karantar da ilimin addini, sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa, hulɗarsa da al'umma da mu'amuloli da sauransu. Wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba. Domin bayan ba kamanta ba, ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini, kana iya fahimtar addini, har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta, ka fasara alqur'ani, kai musu bayani.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane, dan an duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi, ba mu da ga tari ba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba kayan ba dan tarashin dindin nan ba.
Daga jihar Katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4+4 da turanci, ta ware naira miliyan 2 a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da ba su samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara, ko kuma san ma ba su yi karatun ba su koma makaranta. Ga rahoton da Zaharuddin Sani ya yi koma na daga yankin.
Jigona wannan kungiya ta 4+4 Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya ce ita wannan kungiya ta su ta yi zama da waɗannan matasa domin maida su makarantu domin ci gaban su.
Mun zauna da su ko ranar Lahadi nan ma mai zuwa zamu saki zama da su,
cewa
wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu, to mun dauki kawai zamu taimaka mishi da kuɗin uniform da kuɗin school fees duk abin da za a biya, wanda zamu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su nan ba gaira ba dalili, kuma sun yarda da wannan abubuwan. So ka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufar zamu yada ta ko ina.
Shi kuwa shugaban kungiyar ta 4+4 na jihar Katsina Alhaji Rabiu Isa cewa yayi dole ne iyaye su mike tsaye, kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu, a inda yace sun yi wata kididdiga,
wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suke, ya nuna cewa takaddun da muka samu yara akalla mun samu yara wajen kusan 500 da wani abu a wannan lokaci. Da muka duba takaddun su muka gani mafiya yawan su yaran nan dikin zaka samu wanda yake da credit guda daya. Muka nemo a local government education da kuma zonal education, muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai waɗanda yake muna so mu grooming waɗannan yara, mu ga shin wani irin taimako zamu iya ba su yanda za su farfado da ilimin su samu su ma su tafi makarantu. Domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums, muka in muka kyale su to babban matsala da za a samu kenan wurin. Wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai, suka ce za su ba da nasu gudunmawai.
Malamai rago shi ma cewa
wasu ba su ko primary ba su je ba, amma mun same su mun ce mai iya ziya zamu yi, mun same shi mun masa magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sai primary sai dai secondary. Shi kuma mai jagora wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki dauri ne zai musu uniform admission din su, duk abin da ya faru na dangane da makarantar zai musu zai ba.
Da kuka ga su shirye amsar wannan gayyata ta ku dauke, na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru, yanzu mutun gashi ya kai wasu shekaru, yanzu kuna so ya koma, kuna ga sun koshi
shirya an so nan ga yadda zaku na koma makaranta
eh to gaskiya wasu sun amsa wasu kan ba su amsa ba domin Allah
sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyen baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka
wannan tsari ne mai kyau alhakika karancin ilimi shike jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa sai ga cewa wanda kake yi muwa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce ka babu dalilin da zai sa ka je kana wata bangar siyasa mu a karamar hukumar Funtuwa cikin yadda Allah baka da wata primary da za a kawo wani wanda ya ba karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu
kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin nan aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su
a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira sakamakon ko mu din ai da girman mu muka tafi makaranta shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce primary zaka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji zaka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda ba su kai shi ba
shirye kuke da ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan
ai fiye da 100%
Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiya da fasaha ta Dayi ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi akai
maida mutum makaranta badan ya bata yana da kyau amma kafin ai haka masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta saboda ɗan suna barin makaranta saboda iyayensu da suke daukar da wannan ilimin su sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya dan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin wadata na iyayen su ma yasa ya gudu waɗansu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayen su ke amfani da su domin a rayu a cikin gidan so irin waɗannan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har ya bar wurin so kafin ai irin waɗannan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wannan abu ne ya hana shi ai mishi interview a gano cewa wannan abu ne ya yasa ya bar makarantar data to in aka gano to kuma a wani aji ya bari shin a primary ne koko a secondary dole sai an gano irin wannan
a samu tattaunawa da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu
sunana Sani Bala Mafarauci
akwai wata kungiya da ake cewa 4+4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zabe ko kuma irin makamantan sa musamman irin ofisoshin jami'i ce suna so su maida ku makaranta ka shirye koma makarantar
gaskiya kamar yanda naga wato wata kungiya naga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye da ma mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo wa'innan abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da tazo take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin manya abin tsawon shekaru ne ba mu ga inda abin ya kai mu ba
an ce makarantar primary za a kai ka matsayin yadda naga shekarun kamar sun kusa 20 zaka iya zuwa makarantar primary
na yadda mahanna
sunana Musa Yahaya kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta mai da mu makaranta muka zo mu ga menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu yi da sa
ina ganin ka kamar ga ka da girma za ka iya zuwa primary nan
eh zan je saboda wayanda ma mu muke zuwa muna musu bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne mu wa
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amerika daga Katsina a Nigeria
Makon jiya mun kawo kashin farko a hira da Yusufu Harande yayi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin ga ci gaban hirar
akwai sansanin yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da ƴaƴansu sun tare a wannan guri a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun yan hijira an ba su nagartaccen ilimi
a yanzu haka a wayannan sansanin yan gudun hijiran muna da makarantu wayanda ana koyar da su yan primary da yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gatsa a tsakanin wayannan makarantu na IDP camps din nan kuma mun tura yaran mu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen naji ba 11 ba 10 suka je suka samu farashi ko prizes a wannan competition da an kai su har Abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtuka na gatsan da suka yi da suka ci kuma a yanzu haka alhamdulillah wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su ana koyar musu yanzu a gidajen su o garuruwan su wanda da saboda Boko Haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali to amma yanzu yawanci sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tents wanda UNICEF ta bamu malamai da yara duk sun je ana samu ilimi
to a takeice yanzu kana so ka ce mu nake nan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansani an gudun hijira
babu sosai domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansu na masu yan gudun hijiran don da yake yanzu ma sun roku yan gudun hijiran a wayannan sansunukan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansunukan ma ba su wuce 3,000 ba
to ka ce babu sosai a takeice kenan akwai yan nan da can kenan
ai dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tunda an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali amma har yanzu akwai wasu garuruwa da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can zaman lafiya ya koma da mamemi a can tukuna za su koma to kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba
to a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara ƴan makarantar primary a wannan jiha taku akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka
a yanzu babu amma an ce za a ba mu kudi mu fara a yanzu din ba mu cikin wayanda gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din amma mu ma muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran primary abinci daya kowane rana ai wannan ba sabon abu bane dama mun fara duku aka zo aka daina to yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta bada kudin kuma za mu fara
to a takeice kenan idan gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan
wannan tsarin ba karamin tsari bane kar mu yaudari mutane mu ce za mu ciyar da yayan primary gaba daya a jihar Yobe domin ba zan iya in ce maka gwamnatin Yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki ai da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne abubuwan da muke da yanzu haka muna ciyar da yayan secondary mu gaba daya kuma ina ga maka kudin da muke kashewa akan ciyar da yayan secondary namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci so uku a rana kuma a kowane wata yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da $200,000 kowane wata akan ciyar da yan secondary in kuma kace zaka hada yan primary don in ka sa yan primary kaga yanzu system namu da primary da junior secondary duka a guri daya suke ka ba yan primary abinci ka bar yan junior secondary ne in ka fara bayarwa dole ka ba dukan su kuma idan kace zaka bayar din $200,000 da kake kashewa yan secondary din fiye da wani zaka kashe akan yan primary to ina zaka ce mu kudin muke da shi kar mu yadori kanmu da fari kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba in muka sa kanmu muna so abin ya jure ne kuma kowa ya samu amfanin wannan abin domin ba zaka ce zaka ba yan primary ba zaka ba yan junior secondary ba domin dukan su a guri daya suke policy na education na yanzu aka ce dukan su su yi karatu a guri daya yaro ya kare primary shi ya ci gaba da junior secondary shi a inda yayi primary sa so saboda haka ba za mu ce za mu ba yan primary ba za mu ba yan junior ba shi sa muke so mu duba abun sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara
To muna godiya Malam Muhammad Lamin Zanna, Commissioner Ilimi na Jihar Yobe a Nigeria. Muna godiya.
To madalla.
Masu sauraro da wannan Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa zamu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Ka Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.